ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتاك سعدواء وانا مسلاتي متالك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقلنقيا وانا قريمة البركة لكنو وانا يمتي من البركة لجمعة يو أشرند تياغ وطن جمعة الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيدة اليهو دا أربعين دا وانا كما يكي ريدي الشعب وكوي وطن تيا شكر الولادية تدبو إيدة أشرم وانا مجلس سيدة مكي تفسير القرآن من جرمة وانا كما منا تكين تفسير سورة البقرة وانا شين مجلس سمنا دليل تسعين دا بكوي تكين تفسير وانا سورة wanda muke kan surar aya ta 234 a cikin wannan sura. Gabanin mu shiga karatu akwai chairman na board of trustees na wannan cibiya ta Uthman ibn Affan, Dr. Ibrahim Dr. Ahmad, wato Dr. Aidi ya bashi da lafiya, yana waje neman magani, saka mu yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya, ya bashi lafiya, Allah ya dawo shi, ubangiji ya bashi jinkiri mai amfani. Akwai kuma dan uwan mu Malam Abba wanda aka fi sani da Allah ba da lada, Allah yi wa yayansa rasuwa Alhaji Bashir, an yi jana'iza ranar Litinin da ta gabata, saka mu sa shi addu'a Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa da rahama, ubangiji ya haskaka makwancinsa, Allah ya yalwata kabarinsa, Allah ya sanya aljanna ci makomarsa, danginsa da 'yan uwansa Allah ya ba su ladan hakuri da juriya. Bismillah. Allah madaukakin sarki yace wallazina yutawaffawna minkum, kuma waɗanda suke rasuwa daga cikin ku, waye zaruna azwajan, suke barin matan su na aure, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur, su matan za su wato zauna za su jira, arba'ata ashhur bi anfusihinna za su jira za su dakatar da kansu, arba'ata ashhurin wa ashara, tsawon watanni hudu da kwana goma. فإذا بلغنا أجلهن تو إذا سك تشك وأدرسوا فلا جناح عليكم قوة لسباب لي في أكمك فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف دان قندع بند سك أي كتاب كاونا سو تهني الرتداتي لشريعة والله بما تعملون خبير ألا مثلا أبنك كي أي كتاواني وانا آية من فارة تفسير تا مجلس مدهيق باتا عندما كتشي وانا آية تنا بيان iddar matar da mijinta ya rasu, kuma tana share abinda jahiliya suka zanto suna aikatawa na dakatar da maccen da mijinta ya mutu tsawon shekara guda a cikin wani daki, zamin daki babu kyakkyawar sutura, babu kyakkyawan muhalli na tsawon shekara guda, kafin a bata dama ta fito ta ci gaba da rayuwa kamar sauran mutane. Allah ya shafe wannan, ya kawo hukuncin da zai zamanto akwai girmama ita ya mace a ciki, kuma akwai girmama shi kansa auren. Wannan ayar kuma kamar yadda muka ambata ta kunshi dukkanin matan da mazajen suka rasu, sawa'un waɗanda suka tare da waɗanda ba su tare ba, waɗanda ba su shiga cikin wannan hukunci ba, kamar yadda za mu yi bayani su ne matan da mazajensu suka rasu suna da ciki, to waɗannan iddarsu shi ne su haife abin da yake cikinsu. malamai sun yi magana dangane da mata bayi. Mata bayi su iddar su cewa za ta zanto rabin kwanaki da ‘ya’ya mata za su yi ko mata ‘ya’ya za su yi. To idan mace ‘ya za ta yi iddar ta kaba wata hudu da kwana goma, ita za ta yi kenan wata biyu da kwana biyar. Wato zai zanto rabin abin da mace take yi. Wannan ijma’i ne na malamai gaba ɗayansu, kuma an gina wannan ijma’i akan yazan da aka yi na tansiful haddi, wata cewa matar da take baiwa ko bawa idan suka yi laifin da za a yi masa haddi, to ana yin rabin abin da ake yi waɗa. Fa’iza uhsinna fa’in ataina bi fahishatin fa’alayhinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-azab. Lace idan suka zanto sun katangu ta hanyar aure ko sun musulunta, idan ba musulmi ba ne, fa’in ataina bi fahishatin, to in suka zo da aikin alfasha wato suka yi zina, fa’alayhinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-azab. To abin da yake hukuma na haddi shi ne rabin abin da yake kan mata katangagu ‘ya’ya. Saboda haka sauran hukunce-hukunce kuma sai malamai suka yi kiyasin wato sauran hukunce-hukunce akan wannan idan abu zai iya karɓar a yi shi rabi. Akwai abin da ba zai yi a yi shi rabi ba, kamar kisa da yanke hannu, wannan babu rabinsa. Saboda haka sai ya faɗi daga kansu, tunda ba za a iya tansifinsa ba, to ba za a ce a yi shi cikakke ba. To sai a ce za a yi musu ta'ziri, wato za a yi musu hukunci na horo gwargwadon irin laifin da suka yi. To Ibn Ashur yana ganin akwai iskali cikin wannan hukunci na cewa mace baiwa za ta yi idda rabin abin da mace ya za ta yi. Yake cewa idan aka dubi, duk da cewa wannan ijma'i ne na fuqaha'u, wato malamin fiqhi sun hadu akan wannan, babu wani sabani da aka samu dangane da wannan hukunci. To amma shi iskalin sa shine ta ina za mu iya gano illar da aka kafa hukunci, wato aka gina hukuncin akan ta. Idan an ce illar ita ce, hikimar ita ce a tabbatar da sha'anin nasaba, kamar yadda ya yi bayani a dangane da iddar ‘ya’ya mata ko mata ‘ya’ya, cewa ana buƙatar ne a tabbatar da nasaba don kada a samu wato gaurayar nasaba da wata nasaba. Shi ne aka ce idan mutum ya rasu ya bar mace, to ta yi wata huɗu har ma aka ƙara mata kwana goma. A wata huɗun nan ana da tabbacin cewa idan akwai ɗa a cikinta an halicce shi har ma ya fara motsi, an busa masa rai, aka ƙara mata kwana goma don koda za a ɗan samu jinkiri wajen motsin nata. To yace wannan shi zai ba da tabbacin cewa ba ta da ciki. Wanda yake mai rai ba a bayar ba a ciki hudu ba, sai aka ce tsarki hudu, tsarki uku, don saboda shi yana da yadda zai iya jayayya idan aka danganta masa ɗan da ba nashi ba. Zai iya cewa shi bai yarda ba, don haka a tafi a je kotu a yi bayani da sauransu. Amma wanda ya rasu shi ba ya da wannan damar, tunda ya koma ga Allah, babu yadda zai iya jayayya idan wata ta zo ta ce wannan cikin da take ɗauke da shi nashi. To shi yasa shi sai aka ƙara adadin lokacin, wato adadin kwanakin, saboda a samu tabbaci na cewa eh lallai ba ta da. Ya ce to in wannan za a duba da maganar nasaba da sauransu, ya ce to ai babu bambanci tsakanin macen da take ya da wacce take baiwa. Ce idan kuma ana duba batun ta kaba ne ga shi mijin, cewa a bawa mace dama ta zauna wani ɗan lokaci da za ta nuna alhinin rayuwarta da mijinta da rasuwar mijinta, wanda ita kuma ya baiwa, ana ganin cewa ita ba lalle ne ta samu wannan cikakkiyar damar da ya za ta samu ba. Ya ce to wannan bai kamata a ce shi ne aka gina abin a kansa ba. Saboda asali a jahiliya sun ɗauki abin da faɗin gaske, ta yadda mace za ta zauna ko ta ki ko ta so tsawon shekara guda cir cikin wani mummunan yanayi saboda mijinta ya mutu. Haka wannan wani abu ne na tarkacen jahiliya. Musulunci kuma in ya zo ba daurewa abin gindi yake ba, gaba ɗaya yake rushe shi. Don haka shi yana ganin wannan ba zai zama shi ne illar kafa, wato sanya ta yi wannan jinkirin ba. Kuma iddarta ta saki, wadda ita aka ce ta yi tsarki biyu maimakon tsarki uku da mace take yi, ce saboda ita galibi wacce take baiwa, yayin da mijinta zai sake ta, ba a tunanin cewa zai damu da ya dawo da ita, ba kamar ƴa ba ya an fi tunanin a dawo da ita, don haka in ta yi jini biyu sai ta samu miji, kina sai a yi sauri a aurar da ita domin ba kasafai irinsu da suke samun mijin ba ma. To har ta samu miji, to bai kamata a ce a jinkirta har kuma wannan miji ya zo a rasa shi ba. To ya ce to wannan in aka faɗe shi a iddar saki, to yana da wajihi, wato akwai abin da za a lura. Amma ita iddar rasuwa ai ba ta jira ba ce. Tunda wanda ya rasu ba a buganar cewa an ba shi wata tazara don ya sake tunani, ya riga ya tafi kenan. Don haka shi ya sa ya sanya wannan matsala a cikin matsaloli masu wahalar fahimtar illarsu, mai ya sa ita aka ce ta yi rabi. To amma kuma ya zai yi, ya zanto ijma'i ne na malamai, bai kamata iya keta ijma'i ba, dole ya haƙura haka. Amma wadda take ciki ita wani akwai saɓani kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba. Wadda take da ciki iddar ta shi ne a gurin ɗaukacin malamai, mafi yawancin malamai shi ne ta haife abin da yake cikinta. Wanda wannan shi ne faɗar Sayyidina Umar, shi ne faɗar ɗansa Abdullahi ɗan Umar, shi ne faɗar tabi'in na Abu Salama ibn Abdurrahman da Abu Huraira, shi ne ra'ayin jumhur Malik da sauran malaman fatawa. Abdurrazzaq ya fitar a cikin littafinsa Al-Musannaf daga Nafi daga Abdullahi ɗan Umar. Abdullahi ɗan Umar yana cewa idza wada'at hamlaha halla ajaluha, idan ta haihu shikenan wato iddar ta ko wa'adinta ya kare. Idan mace mijinta ya mutu sai ta haihu, to da zarar ta haihu wa'adinta na takaba ya kare. Na take cewa fa haddathahu rajulun min al-ansar, sai wani daga cikin mutanen Madina sai yake gaya wa Abdullahi dan Umar, yake cewa law wada'at hamlaha wa huwa ala sarir, kaka ja mana wani abu. Sai na cikin masu kasa ciki kuma a rasa wajen da cikin duka. Lawwaza an hamlaha wa huwa ala saririhi lam yufan lahallat lil azwaj, yace da a ce wani daga cikin mutanen Madina yake ga Abdullahi dan Umar cewa ya ji Umar ibn al-Khattab wato mahaifin Abdullahi yana cewa da za ta haihu alhalin mijinta yana kan makararsa, lam yulfan, ba a kai da binne shi ba, lahallat lil azwaj, so da ta halatta ga mane ma'auranta. Wato yana nuna masa cewa hatta Sayyidina Umar wannan ita ce fatawarsa. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga al-Miswar ibn Makhrama radiyallahu ta'ala anhu, ikita Subai'at al-Aslamiyya, wata ce daga cikin matan Madina mijinta Sa'ad ibn Khawla ya rasu a Makka a hajjatul wada, yana rasuwa da ƴan kwanaki sai ta haihu, sai ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nemi izinin sa cewa tana iya aure. Annabi ya ce ta yi aure, shikenan sai ta aurenta. Ya kuma rasu da ƴan kwanaki. Hadisin Ummu Salama wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito tana cewa wada'at ba'da wafati zawjiha bi 40 layla, bayar da suwar mijinta da kwana 40 sai ta haihu. Shikenan ta je Annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ta iya aure. Akwai Abu Sanabil ibn Ba'kak, wani daga cikin waɗanda suka fito neman aurenta, ya je ya same ta ta yi kwalliya, ita kuma ta ki yarda ta aure shi. Sai ya ce to ai ba ki isa ba ki aure yanzu har sai kin zauna wata 4 kwana 10, wato tunda dai shi ba shi za ta aura ba, to bara ya mata wata fatawa mai tsauri. Saboda haka ya ce ba dai za ki aure yanzu ba, dole sai kin haƙura kin yi wata 4 kwana 10. Nan da nan sai ta ɗauki lullubinta ta je ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta ce kazaba Abu Sanabi, gari ya gaya miki, saboda haka ki je ki auren ki in kin ga dama. Yadda ya zo a cikin lafazin abinnan lafazin Muslim Zuhri yake cewa ba na ganin laifi, Muhammad ibn Shihab Zuhri ɗaya daga cikin malaman Imam Malik yake cewa ba na ganin laifi ta yi aurenta ma koda tana cikin jinin biki, wato koda ma bata gama jinin bikinta ba, tana iya ɗaura aure da wanda take so, sai da mijinta ba zai kusance ta ba sai ta yi tsarki. To masu cewa haihuwarta shine iddarta sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratul talaq, inda Allah yake cewa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna, mata masu ciki iddarsu shine su haife abin da yake cikin su. mata masu ciki iddar su shine su haifa abin da yake cikin su wannan ulatul ahmal yana da lafazi ne da yake nuna umum wato dukkan wata mai ciki sawa'un mijinta ne ya take ta ko kuma mijinta ne ya rasu duk sun shiga cikin wannan aya wato wannan gabar mata masu ciki ba a ce banda wanda mijinta ya rasu ba saboda haita musamman ma idan aka lura da cewa musamman ma idan aka yi la'akari da cewa ita wannan ayar ta sauka ne wato suratul talaq ta sauka bayan suratul baqara saboda ayar suratul talaq ita ce ta zo bayan suratul baqara suratul baqara ta zo da walazina yutawaffawna minkum waɗanda suke mazajin su wato suke wanda suke rasuwa su bar mazajin su wannan zaka kunshi dukkan mata da mazajin suka rasu sawa'un suna da ciki ko ba su da ciki to kuma sai wannan ayar ta sauka wacce take nuna cewa masu ciki a tabbatar su shine su haifar da abin da yake ciki saboda haka waccan ayar cikin suratul baqara tana da umumin wajhi ta kunshi dukkan matar da mijinta ya rasu sawa'un an yi biki ta tare ko ba a yi biki ba an daura aure kenan sai ya rasu bata tare ba to ta shiga cikin wannan ayar da muke karantawa sannan ita kuma wa ulatul ahmali ta kunshi dukkan wata mace da take da ciki sawa'un sakin ta akai ko mijinta ne ya mutu ajaluhunna an yaza'na hamlahunna iddar su wa'adin su shine su haife abin da yake cikin su Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi ta hanyar Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin manyan almajiran Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Muhammad ibn Sirin yake cewa na kasance wata rana ina zaune a majalisar karatu ta Abdurrahman ibn Abi Layla Abdurrahman ibn Abi Layla mutumin Madina ne mutumin Basra ne kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da ake girmama shi musamman ma almajiran suna girmama shi kwarai da gaske sai suka kawo matsalar wannan matsalar da muke magana a kanta cewa matar da take da ciki ko matar da mijinta ya rasu ya bar ta da ciki sai ya ce da su sai ya yi fatawa cewa akhiral ashrayn za ta zauna muddar da ta fi tsawo wato cikin wa'adintuka guda biyu wanda ya fi tsawo idan wata huɗu da kwana goma ne ya fi tsawo shi za ta zauna in kuma wato haihuwar ce cikin ne zai ɗauki mudda mai tsawo shi ne dai zai zama iddarta akhiral ajalai wato inda a ce za ta haihu wato inda a ce za ta haihu kafin wata huɗu da kwana goma to ba za ta zama ta fita daga idda ba a fatawarsa sai ta yi wata huɗu da kwana goma an gane ko idan kuma wata huɗu da kwana goma ya cika ba ta haihu ba to ba za ta fita daga iddarta ba sai wata huɗu da kwana goma sun cika da za ta haihu daga wata uku to ba za ta fita daga idda ba wato suna ɗaukan wacce muddar da ta fi tsawo ne a ciki to sai ba da fatawa da wannan shi Abdurrahman ibn Abi Layla to sai shi Muhammad ibn Sirin yana zaune sai ya kawo hadisin Subai'a wannan mata da mijinta ya rasu mijinta Sa'ad ibn Khawla da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarce ta ko ya ba ta damar cewa za ta iya yin aure sai ya kawo wannan hadisin wanda ya rawaito shi daga Abdullah ibn Utba to ina faɗar hadisin sai wani daga cikin almajiran shi ibn Abi Layla sai ya nuna masa da baki cewa ya yi musu shiru wato kuma yana so malamin sa ya fatawa kuma yana so ya kawo wani abin da zai yi ta fatawar malamin su sai masa haka da baki ya yi shiru kai ya daina wannan magana Muhammad ibn Sirin sai ya fahimci waccan ishara da ake yi masa sai ya ce inni idan lajari in kazabtu ala Abdullah ibn Utba wa huwa fi nahiyatil kufa yake cewa na cika mara kunya in dai har Abdullah ibn Utba yana nan cikin kufa kuma zan masa ƙarya da ransa da lafiyarsa ba ne sai yake ba kuma a ce in faɗi wata ƙarya in jinkina masa in ce ya ce annabi ya ce in ne haka na cika mara kunya to da ya faɗi haka duk sai suka ji kunya to sai shi Abdurrahman ibn Abi Layla shi malamin nasu sai ya ce lakin ammuhu lam yaqul zalika amma ai gaban sa ba wannan ce fatawarsa ba yana dukan Abdullahi dan Mas'ud shi wannan Utba ibn Abdullah ibn Mas'ud wancan kuma Abdullah dan Mas'ud haka Abdullah dan Mas'ud baffan shi Utba ne sai shi Abdurrahman ibn Abi Lake ce to ai baffan ka ba wannan yake fatawa da shi ba baffan ta ba wannan yake fatawa da shi ba to shine lokacin da shi Ibn Sirin ya fita sai ya haɗu da wani daga cikin tabi'ai ana ce da shi Atiyyah ibn Amir sai yake tambayar sa game da ita wannan matsala yana tambaye ta sai ya kawo masa hadisin Subay'a sai ai ga shiga shi abin da ya faru lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ga matar da ta zo ta haihu Annabi ya ba ta izinin tana iya aure sai shi Ibn Sirin yace da shi hal sami'ta an Abdullahi fiha shay'an ka ji wata fatawa dangane da wannan daga Abdullahi dan Mas'ud waccan tambaya da ya masa dan ya kara tabbatar da matsayinsa ko kuma tabbatar da abin da ya ji daga Abdullahi ibn Utba ba wai yana shakkar abin da ya ji bane a yana so dai ya tabbatar cewa abin nan da ya ji ba shi kadai ya ji shi ba to bayan ya gama tabbatar da wannan sai kuma yake tambayar shi Atiyya abin Abu Atiyya Malik ibn Amir sai yake tambayar sa ci ka ji Abdullahi ibn Mas'ud yana fatawa akan wannan matsala sai ya ce kwarai kuwa na ji shi yana cewa a taj'aluna 'alayha at-taghlib wa la taj'aluna 'alayha ar-rukhsa لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن شيء أين أجي عبد الله لما سعود إلى شيء وينشي كي نزيك سنيا متى صوري صنني بذلك سنيا متى صوت جنبا وتطنن شيء ورد سكي تعتد أبعد الأجلين وآخر الأجلين وتدك وانت يفسأو cikin haihuwar ta ko kuma wata hudu kwana goma shi za ta zama iddarta idan za ta haihu kafin wata hudu da kwana goma to wata hudu da kwana goma shi zai zama iddarta idan kuma wato za ta haihu bayan wata hudu da kwana goma ne wato wata hudu da kwana goma in ya zo ba ni ne zai watakila sai ta kara wata biyu ko wata uku ta haihu to wannan haihuwar ta ce iddarta wato har duka cikin abubuwan biyu za su ɗaukar mata wanda yake tsawo to shi ne Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa yanzu ya za ku sanya mata tsananin ba za ku sanya mata saukin ba ba za ku sanya mata saukin ba ku ce haihuwa ita ce abin nan ɗin to shi ne yake cewa lalle yake rantsuwa cewa suratul nisa al-qusra yana nufin suratul talaq ta sauka ba'da tula bayan sura mafi tsawo ita ce suratul baqara ita ce ta zo daga ƙarshe saboda ka hukuncin ta shi zai yi rinjaye akan hukuncin wato za a yi togaciyar wannan hukunci na mai ciki daga hukuncin ayat suratul baqara to ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna kuma idan aka yi la'akari da cewa yana daga cikin hikimar ita kanta iddar tabbatar da cewa babu ciki tare da ita dan kada ya zanto wato akwai wani ciki na shi wancan a tare da ita ba sani ba ta je ta yi wani auren ta shigar da wani nasaba ko ta shigar da wani cikin wani gida da ba nasa ba to kaga in tana da ciki ta haihu kaga ai duk magana ta kare an samu tabbacin cewa wannan da yake cikin ta ɗansa ne gashi kuma ta riga ta haife shi kaga in ta je ta yi wani auren babu magana cewa za ta shigar wani da a gidan da ba gidansu ba wannan yana ƙara ƙarfafa bangaren jumhur waɗanda suke ganin cewa ta yi idda ne da haihuwarta batun cewa batun da Ibn Ashur ya yi magana cewa hikimar yin iddar shi ne tabbatar da nasaba ko kuma kada a shigar da wata nasaba cikin wata wannan ba shi kadai ne hikimar ba kamar yadda za mu gani za mu ji daga bakin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ya nuna cewa ba wannan ce kadai hikimar ba in wannan tana cikin hikimar babu laifi amma ba zanta zan ita ce hikimar ba saboda abin da zai bayani nan gaba wannan hukunci wasu daga cikin sahabbai sun saba kamar Ali ibn Abi Talib da yake cewa ta'taddu ab'ad al-ajalain idan ta haihu ba'da arba'ati ashhurin wa ashara bayan watanni hudu da kwana goma wannan mahallul ijma' ne idan za ta haihu bayan watanni hudu da kwana goma wannan mahallul ijma' ne dan shi ne zai zama ab'ad al-ajalain saboda haka a fadar shi Ali ibn Abi Talib kuma yanda yazo cikin tafsirul Tabari da kuma Musnad na Abd ibn Humayd da sunan na سعيد بن منصور ma'anar magana su shine idan ta haihu kafin wata hudu da kwana goma to za ta jira har waɗannan watanni hudu su kare ba za ta zanta fita daga iddar ta babu mujarradul wada idan wannan lokacin ya kare kafin ta haihu idan wannan lokacin kuma ya kare kafin ta haihu to za ta jira har sai ta haihu wannan shine abinda aka harwaito da farko daga Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Abbas da yana da wannan ra'ayi to amma ana cewa shi ma daga baya ya tafi wannan ra'ayi ya dawo ra'ayin jumhur da cewa idan ta haifa abin da yake cikin ta shikenan. Kuma abin da zai kara karfafa cewa Abdullahi dan Abbas ya sauka daga wannan ra'ayi shine ra'ayin almajiransa. Duk almajiransa suna tare da jumhur cewa haihuwar ta ita ce. To ba zai yi a ce dukkan su haɗu a yayin da ya zanto malamin sa ya saba ba za a iya samu waɗanda su bi malamin sa. Wannan ya daidai da abin da sauran jumhurin malamai suke faɗa kuma wannan shine zahirin kissar sabaninsa da aka samu da Abu Salama ibn Abdurrahman Abu Salama ibn Abdurrahman yana cikin majiran Abdullahi dan Mas'ud daidai shi bai san sun koyar da kai ba kamar yadda sauran almajiran Abdullahi dan Mas'ud suka yi irin su Ikrima irin su mai afwan Abdullahi dan Abbas irin su Mujahid irin su Abdullahi ibn Utba so Ubaidillah ibn Umar waɗanda suka sun koyar da kansu gaban Abdullahi dan Abbas sai suka samu ilimi mai yawa a wajensa shi Abu Salama yakan yi jayayya wani lokaci idan aka faɗi abubuwan da bai yi masa ba to yakan ce ga yadda yake so sai zanto Abdullahi dan Abbas yana rike ilimin sa baya sakan masa da a ce ya saki jiki ya yi biyayya to da ya samu ilimi mai yawa sai zanto in ka koma cikin hadisi zaka samu hadisan Abu Salama ibn Abdurrahman yawanci sai dai daga Abu Huraira daga Abdullahi dan Abbas kaɗan ne domin me saboda yana yi masa jayayya shi kuma sai ya rike ilimi to matsalar ka ce za ka yi rigima da malami ke ne wannan shi ne zahirin kisan rikicinsa wato saɓaninsa da Abdullahi dan Abbas Imam al-Bukhari ya fitar a cikin hadisinsa a cikin littafinsa daga hadisin Abi Salama ibn Abdurrahman yake cewa wani mutum ya zo wajen Abdullahi dan Abbas domin neman fatawa daidai lokacin Abu Huraira yana zaune a majalisar sai shi mutumin ya ce yana neman fatawa game da matar da ta haihu bayan rasuwar mijinta da kwana 40 sai Ibnu Abbas ya ce akhirul ajalaini ma'ana za ta jira mafi tsawon lokacin shine sai ta jira wata hudu da kwana goma nan sun yi sannan ta fita daga iddata sai shi Abu Salama sai ka ta hakuri sai ce to ai kuma Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhun da an yada'na hamluhun mata masu ciki wa'adinsu shine su haife abin da yake cikinsu sai Abu Huraira yana zaune sai ce ana ma'abni ibn akhi ina tare da dan uwana wato ina tare da Abu Salama shi ma abin da yake gani kenan to da aka samu sabani Abu Salama tare da Abu Huraira sun saba wa Abdullahi dan Abbas to sai suka aikawa sai Abdullahi dan Abbas ya kira barar abin da intaccen bawan sa Quraish sai ya ce da shi ya tafi wajen Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayo musu ita yaya me ta sani game da wannan hukunci da yaje sai yake sai ya same shi yake ga masa ga abinda Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira suka turo shi ya tambaye ta sai ta ce musu mijin Subai'a ya rasu tana da ciki sai ta haihu bayan mutuwarsa da kwana 40 aka zo neman aurenta kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aurar da ita har ma take ba su labarin cewa kana Abu Zanabil min man khatabaha Abu Zanabil ne shi wanda suka nemi aurenta saboda sai ta gaya musu hadisin da Subai'a cewa ga abin da ya faru to kaga wannan zai nuna maka cewa Abdullahi dan Abbas ya dawo tunda ya aika wa Ummu Salama ne don ya ji kat idan da akwai umumani wanda suka yi ta'arudi to yanzu an samu sunna ta bayyana cewa wani umumi ne rijai shine umumin ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna saboda haka umumi ne da ya kunshi alhawabil المطلقات da kuma almutawaffa anhunna azwajuhunna ya kunshi duka saboda wannan umumin shi yafi rinjayi to wannan shi zai kara karfafa hutun cewa Abdullahi dan Abbas yana tare da sauran malamai akan wannan mas'ala cikin malaman malikiyya akwai Sahnun Abdussalam ibn Habib yana da cikin waɗanda suke da ra'ayi na cewa ta taddu'a ba'da al-ajalain wato ya saba wa ra'ayin mazhabarsa ta malikiyya idan muka lura shine zamu ga cewa shari'a ta dubi yanayin dabi'a ta mutane wato dabi'a ta mutane wanda sa ita mai ciki idan har ya zanto ita idda ta rasuwa ko ta kaba jimami ne na rasuwar miji har aka ce su yi wata hudu kwana goma to da menene za a yi la'akari ita mai ciki da menene ita aka bata dama aka bata dama cewa da ƙarar ta haihu ba ta zauna ta yi jimamin mijinta ba har ta kai sayyidina Umar yana cewa ko da mijin yana kan makara in ta haihu kawai ta ga wanda zai aure ta kawai su je a ɗaura aure nan ana jana'iza nan kuma ana ɗaura auren matar wani irin bala'i ne wannan to ita shari'a ta dubi wato hikimomin ne ta bangarori daban-daban wato in ka dubi magana ta haƙƙun nasab za ka ga cewa wajen haihuwa yayin da mace ta haihu to an tabbatar da abin da yake cikin ta game shi ba za a yi magana cewa yanzu in cikin ba a ce na namijin da ya rasu ne tunda shi ta haife na shi bai dawo duniya ba bare ya sake mace wani ciki in aka dubi wannan sai aka ce wato in haka ne kaga ba dalilin kuma da ta ci gaba da rike ta in har ta damu ta yi aure kuma ba kowace mace ce ba ta zaku da mijinta wata daman zaman ba yadda za a yi a ciki kawai da irin ta yi haƙuri din nan ne saboda haka yanzu yana rasuwa shi take kamar an ƴanta ta saboda haka ba za ta ce sai ta jira ba musamman kuma idan watakila daman can akwai wanda yake son ta aka hana shi aka ba mu wannan kuma sai aka yi rashin sa'a ya zo mutu saboda haka ita yanzu a gurin ta yi sa'a haka ba za ta take lokaci ba a zo a kakaba mata wani tana yi wa wannan saboda haka sai aka ba ta dama ta abin nan wacce kuma take son ta zo a cikin mamin miji sannan kuma ta yi wani abin da ɗan uwanta ba za su ji da ba tunda a ce daga mutuwarsa kawai a ji ya sa ta biyu abin nan a mata ta ke yi wani aure sai a yadda zamanin ne lalace ma sai a ce ko ita sa masa wani abu a ke ya ce ya mutu a ce duk yadda aka yi akwai hannunta a cikin mutuwa sai ka ga ya zama rigima to in ma ba a yi rigima ba dai zai zama an yanke zumunci daga nan su rika maka kallon wata mara mutunci wacce ba ta girmama sha'ir ɗinsu ba saboda haka shari'a sai ta ba wa mutane dama cewa idan ba ta da ciki to ta yi waɗannan kwanakin aka sassauta mata daga kwanakin da a lokacin jahiliya aka sa mata dole sai ta yi shekara ɗaya cir ta iko taso kuma ta yi ta cikin wani matsanancin hali za a sa ta a kawwame ta a cikin wani ɗaki mai duhu mai ƙazanta ba a mu'amala da ita ba a cakuɗuwa da ita ba ta wanka ba ta sanza kaya to shari'a ta zo sai ta rusa wannan gaba ɗaya saboda haka sai aka bar wani abin da zai iya tabbatar da wannan mashahir na ɗan adam da kuma wannan hurumi namijin da ya riga ya gabata sai aka bar iya wannan wacce kuma ta haihu sai aka bar mata dama wala junaha alayhinna fima fa'alna fi anfusihinna aka ce to yanzu suna da yancin kansu haka idan har sun gama wannan ajali ko ta haihu yanzu a batta in ta ga za ta jira ta ƙara wasu kwanaki ko wasu watanni ko wasu shekaru shikenan ba wata ne ba ta da ba laifi ta yi haka matar da mijinta kuma ya mutu alhalin ba ta tare ba wato ghairu madkhulin biha mijinta ya an ɗaura aure ba a yi ko ba a kai ga tarewa ba sai ya rasu kuma wasu za ka ga cewa ana gama ɗaura aure kafin a dawo gida a yi accident sai ka ga mijin a ce ya rasu saboda haka ba a yi biki ba ma ballan tana ta tare ba a kawo ta ɗakinta ba to ita ma wannan za ta yi mata iddar wanda wanda mijinta ya mutu, wato ita ce wannan abinda wannan aya ta faɗa, arba'atu ashhurin wa ashara, za ta zauna wata huɗu da kwana goma, kuma sannan tana da gadansa, za ta ci gadansa. Saboda mai, saboda abinda zai tabbatar da gadon ya riga ya tabbata shine aure. To don haka za ta yi mata takaba, kuma za ta ci gadansa. Sannan kuma tana da sadaki, a sadakul misli, wato tana da sadaki na ire-irenta. Ire-irenta in ya zo to ba a yanka mata sadaki ba, ko ba a biya sadakinta ba. Wannan shine yasa Sheikhul Islam yake cewa kaga wannan yana nuna cewa ita iddar da suwa ba wai kawai maganar a gane nasaba bane kadai, kada a cakuɗa nasaba shi kadai. In haka ne, ai kaga nan ghairu madkhul biha, inda idda ce ta saki, ai kaga ba ta da idda. Wacce mijinta ya aure ta ba a kai ga tarewa ba, ya saki ta, ba ta da idda. To inda a ce wannan idda ta a fahimci nasaba ce, to da bai kamata a ce wannan ma ta yi idda ba, tunda bai tare ruwa gama a maganar cewa ko tana ɗauke da cikinsa. To amma duk da haka shari'a ta sanya ta cikin waɗanda za su yi masa takaba, wanda wannan yana nuna cewa yana daga cikin hikimar ita wannan idda shine wato girmama alfarmar shi kansa auren, auren mijin da ta yi, ta girmama alfarmarsa. Haka haƙƙinsa ne, haƙƙin shi mutawaffa ɗin mijinta da ya rasu, haƙƙinsa ne. Haka za ta ba shi haƙƙinsa ko da bayan mutuwarsa. Kuma wannan iddar ita take nuna cewa aure yana da babban sha'ani, yana da girma matuƙa da muhimmanci sosai a cikin musulunci, ta yadda da zarar an ɗaura shi to ya kamata a girmama wannan aure, ko da ko ba a kai ga tarewa ba. Da Allah subhanahu wata'ala ya kira shi misaqan ghaliza, wa akhadna minkum misaqan ghaliza, wato wata yarjejeniya mai ƙarfin gaske. To dan a girmama wannan yarjejeniya mai ƙarfin gaske, sai ya zanto ko da ko ba a tare ba, to ya kamata ta yi masa takaba. Sannan kuma wannan takabar wato ita ce za ta rabe tsakanin aurenta na farko da na biyu, wato in ta sake yin wani aure to an samu wani abu interval tsakaninsu, ba ta haɗe auren farko da na biyu ba, ya zanto an samu wata tazara tsakanin aurenta da mijinta da ya rasu da kuma auren wanda za ta sake yi nan gaba. To kaga anan akwai girmama abin nan, shi yasa ya zanto daga cikin haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, saboda haƙƙinsa ya fi na kowa girman haƙƙinsa, sai aka haramta auren matansa bayansa. Sai Allah subhanahu wata'ala ya haramta wa malakum wa kana lakum an tu'zu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana 'inda Allahi 'azima, ce ba dace ba ku cutar da manzon Allah ko ku auri matansa a bayansa, domin wannan abu ne mai girma a gurin Allah. Kuma saboda abin nan almar'atu li akhiri azwajiha, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, mace a aljanna za ta zanto tare da mijinta na ƙarshe. Sauraka Allah zai ya saba wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Matar da mijinta zai rasu, wacce ba matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi, wanda za ta aura ya zama khairun min zawjiha, kamar Ummu Salama, Abu Salama da ya rasu ta aura Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan ita ce ta dace. To da a ce Abu Salama zai ce kar ta auri kowa, ai ya cuce ta. Annabi ya ce shi zai aure ta, ta ce Abu Salama ya ce kan aure ka saboda in zama tare da shi a aljanna. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne za ta aura yanzu ka masa ballanta na yafi shi? Babu. Saboda haka kaga tsare musu wannan darajar ne, wannan ta bi su har lahira, ya zanto ba iyalan duniya suke matansa ba, har lahira ma matansa ne. Saboda haka wanda zai zagi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam to yana zagi matan Annabi na duniya da na lahira. Saboda haka Allah ya zaba masa su ne matansa a nan duniya, haka nan kuma ya tsare su don su ci gaba da zama matansa hatta a aljanna. To wannan shine dalilin da yasa aka, amma wanda ba Annabi ba, sauraka akalla dai abinda za ta yi masa na ta girmama auren su shine ta zauna wannan arba'atu ashhurin wa ashara, akalla abinda za ta yi kenan. sabanin yadda da ake a jahiliya da zaka zauna wata shekara guda cir babu kakkautawa. Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da hadisi daga Ibn Majah daga Abdullah ibn Mas'ud yake cewa wato an tambaye Abdullah ibn Mas'ud game da mutumin da ya auri wata mace amma bai yanka mata sadaki ba kuma bata tare ba sai ya rasu. Aka tambaye Abdullah ibn Mas'ud mutum ne ya auri mace ba a yanka sadaki ba don kusan ana iya irin wani auren ayi aure daga baya a zo a daddale akan sadaki. Shi yasa in an zo daurin aure ba a ce sai an kirga sadaki, ana iya zuwa ma ba sadakin a zo su ce liman ka ga muna dai muna tattaunawa har yanzu ba mu kai ga tsayar da wani magana ɗaya ba amma daura mana auren liman ba zai ce ba zai yi ba, ya ce a ku je sai kun yanke sadaki. A abinda liman ba zai yarda shi ba shine a ce an yi sharadin ba sadaki to aure ba zai daura haka ba, amma in an yarda da sadaki amma ba a yanka shi ba ana tattaunawa shi wancan sun sa ko da tsada ko kuma a wannan shine mai mamako da yawa ya ce ba zai bayar da wannan ba an saki kikaka amma kuma ana son a yi auren to in lokacin auren ya yi sai a daura aure. To idan aka daura auren matar da ba a yanka sadakinta ba kamar yadda ita wannan an yi auren ba a yanke sadakin ba ko mijin ya zo ya rasu kuma gashi ba ta tare ba ma, to aka tambaye Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce za a ba ta kwatankwacin sadakin da ake ba wa mata irinta saboda ka aje a bincika gidansu da danginta ƴan uwanta da aka aurar da su nawa aka biya sai aka ce ga abin da ake biya to sai a ce to ita ma a biya ta wannan shine sadaqu misli nisa'iha a ba ta sadaki kwatankwacin mata irinta wanda aka aurar. Abdullahi dan Mas'ud ya ce la waqta wala shatab kada a rage kada a ƙara kada a rage daga wannan kada kuma a ƙara ta yadda za a cutar da shi mijin a ce sai ya bada fiye da yadda ya kamata ya bayar. Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa alaiha al-idda kuma wajibi ne ta yi idda wato wani ne ya taba to yanzu ya za a yi ku yi gyaran nan kafin mu fara karatu kuma muna karatu a cikin na irin matan da ba ta irin ta sannan kuma wa alaiha al-idda wajibi ne akan ta ta yi idda ta yi mata takaba wala al-miras kuma tana da gado sai wani daga cikin sahabbai da yake zaune a gurin ana kiransa Ma'akir ibn Sinan sai ya miƙe tsaye ya ce irin wannan hukunci da kai irin ta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana akan wata ɗaya daga cikinmu da aka mata aure ana kiranta Birwa binti Washiq, haka shi ma annabi ya yi irin wannan hukuncin wato ya samu goyon baya ya samu abin madogara na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hukuncin sa ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka babu wani wanda ya sabani daga cikin malamai game da iddarta cewa za ta yi iddarta ka ba ko da ko ba ta tare ba ko kuma dangane da ta ci gado nan ma ba a yi sabani ba, inda aka yi sabani dangane da sadaki za a ba ta sadakul misli ko ba za a ba ta ba, da wasu malamai malikiya da shafi'iya suka ja dagan cewa ba za a ba ta ba saboda akan me za a ba ta ba ta tare ba saboda haka ba ta da komai. To amma wannan nassi ne fi mahallin nisa a ce nasti ne ya zo kararraga hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Abdullahi dan Mas'ud ya yi irinsa, Ma'akir ibn Yasar ibn Sinan akwai wasu ruwayoyi Ma'akir ibn Sinan ya tashi ya ce gashi su ma akwai wata Birwa binti Washiq ɗaya ce daga cikinsu ita ma wani ya aure ta ba a kai ga tarewa ba ba a yanka sadaki ba ta rasu. Annabi kuma ya yi irin wannan hukuncin cewa za a ba ta sadakin irinta sannan kuma akwai iddar ta kaba akan ta sannan za ta ci gado. Saboda wannan maganar ita ce tafirin jayi. Allah ce fa idza balagna ajalahunna idan suka cika wa'adinsu wato suka cika wannan idda su kwana wata hudu da kwana goma ko kuma mai ciki ta haihu fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf ba ku da laifi game da abinda suka yi ga kawunansu ta hanyar da aka saba wato ta hanyar da ta dace da shari'a. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki haraj al haraj ku ji damuwa kada ku ji damuwa damuwar da mutane suke ji yayin da mace aka ce mijinta ya rasu tayi sake yin wani aure musamman a wancan lokacin kafin ta cika shekara guda da rasuwar mijinta aji tayi aure to suna jin damuwa akan wannan to Allah subhanahu wataala yace ya kawar da wannan damuwar kada ku sake jin wata damuwa matukar dai balagna ajalahunna sun cika wannan wa'adin nasu fi ma fa'alna fi anfusihinna wannan duk a nuna maka wannan jin damuwar da kuke yi ba ta da kan gado abinda ya shafe su ne ba abinda ya shafe ku ba tunda har sun gama wannan wa'adin to duk wani abu na su yi aure na kasu yi aure na su kare jira na kasu kare jira wannan su ya shafa shi Allah ce fi ma fa'alna fi anfusihinna ma'ana wani abu ne da ya shafe su dan menene za ku rika jin haushi da takaici akan abin da bai shafe ku ba su ya shafa wannan shine hikimar karanta fi anfusihinna saboda sun samu kansu sannan Allah subhanahu wataala ya sanya wa abin kaidi wato ya masa da baibayi ba wai shikenan dan ta gama iddirta ba ko ta gama zaman ta ka ba shikenan kuma ta tayi duk abin da ta ga dama koda ko ya saba wa shari'a a'a sai Allah ya ce bil ma'ruf ta inda aka saba wato ta yadda shari'a ta zo da shi don haka bai dace ba wato ta zauna ta ci kwata-kwata ita da aure har abada za kuma ta ci gaba da zaman bakin ciki inda ta shiga ranta a ɓace babu walwala babu bina wannan ya wuce iyaka wannan ba shi ne al-ma'ruf ba haka nan kada kuma wasu su yi ta mata inkari akan cewa ta yi gaggawan yin aure matukar dai ta gama wa'adinta na ta kaba to kada a yi mata inkari akan wannan ko kuma ta haifi abin da yake cikin ta kamar yadda ya faru ga Subai'a al-Aslamiyya duk wanda yana daga cikin ma'ruf haka abin da Subai'a ta yi ba za a fitar da shi daga cikin ma'ruf ba kuma wannan sharadi da Ubangiji ya sa fa idza balagna ajalahunna idan suka cika wa'adin ya nuna cewa kafin su cika wannan wa'adin akwai abubuwa da aka hana su yi akwai abubuwa da aka hana su yi shine abubuwan da ake cewa mai takaba ba za ta yi ba ba za ta nemi aurenta ba ballantana har a daura mata aure a cikin wannan lokaci ba za ta fita daga gidanta ba a bisa kauli wanda yake mafi rinjaye na malamai haka nan kuma ba za ta rika caba kulliya ba ba za ta rika sa turare ba ba za ta rika yaryara kitso ba duk waɗannan abubuwa ba za ta yi ba matuƙar dai tana cikin wannan yanayi ko cikin waɗannan kwanaki na takaba shi yasa aka sanya sharadi aka ce idan sun cika wa'adinsu shi kaga kafin su cika wa'adinsu waɗannan abubuwa duk an dakatar da su wannan shi ne abin da ake cewa takaba al-ihdad shi ne zaman wato mace ta bar abin da za ta bari na kwalliya da ado da turare da sanya kaya na masu ɗaukar ido kaya masu kyalkyali bayan rasuwar mijinta ko kuma don nuna alhinin rasuwar mijinta wannan shi ake kira al-ihdad shi ne da hausa muke cewa takaba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga ummu atiya radiyallahu ta'ala anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuhiddu ra'atun ala mayit fawqa thalath illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa 10 mace ba za ta yi wa wani mamaci takaba ba sama da kwana uku sai dai mijinta za ta yi masa takabar kwanaki gaban nan watanni hudu da kwana goma wala talbasu thawban masbughan ba ta sanya kaya rinannu ba wato kaya masu kyau waɗanda aka rana su masu jan ɗaukar hankali a wancan lokacin ya ka rina kaya bayan an taka su sai aka sa su kuma aka yi musu rini to suka zama kaya ne na kwalliya ba ka kace ba za ta sa su ba sai annabi ya ce illa thawba asbin sai irin tufafin da ake kasa daga Yaman su kuma akan rina zaren da ake saka su ne tun kafin ma a saka su to wannan bai zanto rini ne na kwalliya ba za ka irin wannan zana za ka iya sawa don haka in an ce za ta sa kaya masu rinannu ba ana nufin kayan da suka zanto na kwalliya amma don ta sa kayan da ake da rini amma ba na kwalliya ba ne to wannan ba za a hana ta ba wala ta musu tsiba ba sa turare ba illa idza tahurat sai in tayi al'ada saboda hamamin da yake tare da suna iya amfani da nukzatan min qustin aw afar ko tayi amfani da wani dan turare wato wanda ake kira al-qustul hindi masu harkar abin na islamic chemist ko sun suna sai da shi ko su ke kira zago to turare ne ana yin sa da wuta hararren wuta ne haka su sai su ce a bayar ayuwa aljani ba wani aljani da ake wata rayuwa babu wani inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ayuwa wani aljani turare ka bayar da abubuwan da za a karanta na ayoyin alkur'ani in kuma akwai wasu abubuwa da za a sha wanda suke ganyayyaki ne ko abin a sha amma a ce wai ga wannan aje a yi turare aljani baya so zai gudu da abin wannan duk damfara ce a ruwayar abu dawo da nasa'i da ce wala ta fadil katta sa lalle katta yi kunshi a ruwayar nasa'i akwai ziyada wala tamtashit kada ta tsefa kanta ce tsefa kai tsefe ta yi ado ta abin da ta kwantar da shi ko kuma ta yi kitso sabo duk ba za ta yi wannan ba amma za ta iya wanke kanta wadda sabulu ne saboda ba ta zauna cikin datti ba tsawon wata hudu abin nan amma ba za ta tsefe shi ba don ta yi sabon kitso ta yi kwalliya to wannan shi ne abin da malamai suka tafi a kan Hassan al-Basri shi ne kadai ya saba cewa mace ko da mijinta ya mutu ta kabarta ba iddarta ba ta kabarta akwai bambanci tsakanin iddarta da ta kaba ta kabarta kwanaki uku ne ta rak hikimar cewa ta yi wannan ta kaba yayin da take zaman idda ma'ana ta kauce wa kwalliya da kyale-kyale saboda an riga an sanya wannan ta kabarta ta zanto katanga ce tsakaninta da mazaje wanda za su iya kawo farmakin neman ta da aure idan ya zanto za ta rika caba kwalliya tana ana kuma tana fita to babu shakka wani mai raunin zuciya ba zai iya haƙuri ba musamman ma zai iya ka a riga shi saboda ka zai iya mata maganar aure wanda kuma wannan zai keta dokar da aka sanya mata na cewa ba za ta yi aure ba ba ma za a nemi aurenta ba ƙarara lokaci to in ya zanto ba ta ma yin wata shiga da za ta ɗau hankali sannan kuma ba a ba ta damar ta yi ta fita ba sai fita ta larura kaga an sanya iyaka a kan a tsakanin wato tsakaninta da mazajen da za su ce za su nemi aurenta to wannan tana daga cikin hikima na yin wannan din matar da mijinta ya saki babu buƙatar ta yi wani takaba babu buƙatar ta yi tunda ita matar da mijinta ya sake ta musamman talaqi raji'i sakin da za ta yi ko za a dawo da ita akwai buƙatar ma ta yi kwalliyar saboda mijinta ya gani ya yi sha'awar dawo da ita kaga ita ba za a zo a ce ta yi abin nan ba duk da wasu malamai sun ce ita ma za ta iya yi amma dai kai wata kwana uku irin ta nuna bakin ciki dai da cewa mijinta ya sake ta da suka halatta mata ta yi wannan kuma babu laifi tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sama da kwana uku ne duk cewa hadisi ya yi maganar wasu daga cikin malamai kamar Abu Hanifa Sufyanu Thawri da Ibn Musayyib Sulaiman Ibn Yasar Ibn Sirin suna ganin za ta iya yin kwana uku matar da take kitabiyya ce wato da musulunci ya yarjejewa mutum ya auri ba kitabiya wacce take katarfaggiya kamun kai an yi zai aure ta ita in yi mutu za ta yi mata kaba to a wajen malamai musamman a wajen Imam Malik ta ce kuma za a ci da turisa za ta wanda shi ne ra'ayin Imam Shafi shi ne ra'ayin wasu daga cikin malamai kamar Lai kamar Abu Sayyid wasu suna ganin cewa ba za ta yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an ce ta yi imani da Allah da ranar lahira ai kaga ana maganar mu'mina kenan ita kuma ba ta daga cikin waɗanda ake sifanta ta da irin wannan sifa na haka suke gare ita ba za ta yi ba cewa wannan sifa sifa ce kashifa wato ana so a nuna maka wato a nuna maka kwatantarwa a nuna ita ma cikin imani da Allah har cikin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki imani da ran lahira to kada ki yi wani takaba wanda ba mutum ki masa bar kwana uku ba wai ana nufin cewa wacce ba ta da wannan sifar ba wata kwata ita ba ta kamar kanta an fahimta ko aka kawo wannan wasfin littahrid ne ba littaqis ba a fadaitar da waccan kada ta yi ba dan a hana waccan kada ne ba to haka wannan ba zai zama abin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta kwarai dangane da sha'anin al'amarin takaba da yazo cikin muwatta da sahihaini bukhari da muslim wata mace ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama take cewa ya rasulullah yata mijinta ya rasu kuma gashi tana ciwon ido na iya sa mata kwalli to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la la hasabi a wata ruwaya ma hasau uku yake cewa inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashara ta hudu ne da kwana wata hudu da kwana goma to sai ta yi kada ta zo sa kwalli shine yake cewa kad kanat ihda kunna fil jahiliyyati tarmil bil ba'rati ala ra's al hawl kun manta a lokacin jahiliya ba sai kun yi kwana sai kun yi shekara guda cir sannan karshe ku dauki kira abin nan kashin raƙumi ku yi jifa da shi sannan ku kafitar ga idda yanzu a ce wata hudu da kwana sai ku rika abin nan irkar ta turo ta domin tana son ta yi kwalliya ba magana ce ta larura ba in magana ce ta larura lubin zai hana ba shi yasa malamai suka fahimci cewa ba larura ba ce kamar wayo ne a ba ta dama ta yi kwalliya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shi yasa imam malik yake cewa in kanat ad-darurati fa inna din allahi yusr idan larura ce har ta kai sai an sanya kwallin babu makawa to addinin allah yana da sauki shi yasa suka dauki wancan hadisi akan cewa matar kawai dabara ce ce ai ciwon ido take ciwon idon bai kai sai an sa kwalli ba annabi ya hana to akwai maganar mace ta zauna a gidanta lokacin da take iddar ta kaba duk da cewa ayar ba ta yi wannan magana ba aya abinda ta yi magana shi ne lokaci arba'atu ashhurin wa ashara ta zauna tsawon wannan lokaci amma ba a yi maganar zamanta a gida ba zamanta a gida wannan an samo shi ne daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin furai'a bint malik wanda zaura mu tsaya a nan sai sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya zama lada abinda muka yi na kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته